sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tace kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5. Kana sauraron tashin FM da suka hada da radio amfani, sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. Kana masu na'urar computer suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashin. Masu aure assalamu alaikum yanzu din maladan Ibrahim Ayo ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji yadda matsalolin kudin shiga a wasu kasashe masu tasowa ya haifar da bullo da wasu hanyoyi na inganta wannan al'amari sai shirin Usman Ahmed Kabara na nakasa ba kasawa ba sai kuma labaran da suka dauki hankalin jaridun Ghana kana akwai mu da nasiha daga Qur'ani mai tsarki sannan akwai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya shugaban hukumar leƙen asiri na Amurka John Brennan wato CIA ya ce harin kunar bakin wake da mutane uku suka kai a tashar jirgin sama na Istanbul a Turkiya akwai alamu tabbatattu cewa rashin imanin aikin ISIS ne daga nan ya gargadin cewa kungiyar ta yan ta'adda za ta yi kokarin kai irin wannan hari a nan Amurka idan ka dubi abin da ya faru a tashar jirgin sama na Turkiya waɗannan farmaloli da nakiyoyi na kunar bakin wake ne ba shi da wani wahalar hadawa Brennan ya faɗa lokacin da yake magana da sashen labarai na kamfanin Yahoo zuwa yanzu dai babu wanda ya fito ya dauki alhakin kai wannan harin amma hukumomi a Turkiya tuni suke zargin kungiyar ta yan ta'adda mutane 42 ne suka halaka wasu mai tanda 39 kuma suka jikkata lokacin da yan kunan bakin wakin uku suka bude wuta da manyan bindigogi sannan daga bisani kuma suka tarwatsa kansu
shugabannin Amurka, Canada da Mexico da aka kafa lafazi sun yi watsi da guguwar shingen kasuwanni da hana cudanya da kasuwanni tsakanin kasashen duniya shugabannin sun bayyana haka ne a jiya Laraba a wani taron koli da shugabannin kasashen da suke arewacin nahiyar Amurka suka yi a birnin Ottawa na Canada. Shugaban Amurka Barack Obama da Prime Minister Canada Justin Trudeau da shugaban Mexico Enrique Peña Nieto sun yaba da irin nasarori da irin cinikayya da kasashen uku suka kulla shekaru 22 da suka wuce da ake kira NAFTA a daidai lokacin da ake suka irin wannan yarjejeniyoyi na kasa da kasa. A Amurka da kuma Turai kasashen uku sune suka samar da kashi 27 cikin 100 na harkokin kasuwanci a fadin duniya. Da suke amsa tambaya a wani taro da manema labarai da shugabannin uku suka yi kan ko sun damu da irin maganganun da Donald Trump yake yi game da bakin haure da shinge kasuwa Prime Minister Canada da shugaban Mexico Peña Nieto suka ce za su mutunta duk shawarar da Amurkawa suka yanke akan wanda zai musu jagora duk da haka sun bayyana goyen bayan su kan ci gaba da gudanar da cinikayya ba tare da tsangwama ba
Jiya Laraba ne aka tuhumi wani dan kasar Birtaniya kan zargin mallakar makamai bayan da jami'an tsaro suka ce ya yi yunkurin kashe dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump a farkon watan nan a wani gangami da aka yi a birnin Las Vegas. Masu gabatar da kara a gaban kotu tabbatar da tuhuma da ake kira grand jury da turanci sun tuhumi Michael Sanford dan shekaru 20 da haihuwa da zarge-zarge biyu na daya cewa shi yana Amurka ne ba bisa ka'ida ba na biyu kuma ya mallaki makami da hanawa ko kuma kasara tafiyar da harkokin gwamnati ana iya yanke masa hukuncin daurin shekaru 30 a gidan fursuna amma ba a tume shi da kisa ko makarkashiyar aikata kisan kai ba Sanford wanda ya tattaki daga jihar California zuwa Las Vegas ya kuma kokarin zare bindigar wani dan sanda da ke samar da tsaro a wajen gangamin na siyasa yace ya je ne da zummar kashe Donald Trump kuma idan ma bai samu nasara a Las Vegas ba yana da wani shiri na sake kokarin aikata hakan a jihar Arizona akwai rahotanni Sanford ba shi da koshin lafiya ta wasu fiskoki
to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC a Angola jiya Laraba kotun kolin kasar ta bada umarnin ayyawa wasu yan gwagwarmayar siyasa su 16 saki mai sharadi wanda suke gidan fursuna watanni uku da suka wuce a bara dai ne aka daure matasan masu gwagwarmaya da aka fi sani da kungiyar Luanda masu karatu akan zargin shirya makarkashin hanbara gwamnatin shugaba Eduardo dos Santos 15 daga cikin yan gwagwarmaya an kama su sun sannan aka tsare su bayan suka halarci taron kungiyar su a cikin watan Yunin bara a lokacin da aka kama su yan gwagwarmaya suka ce sun taru ne domin su yi nazari kan wani littafi da wani masanin falsafa na Amurka Jen Sharp ya rubuta kan dabarun tada kayar baya ba tare da tanzoma ba an yanke musu hukuncin daurin shekaru da suka kama daga 2 zuwa shekaru 8 da rabi. Sakin nasu ya zo da yan gwagwarmayar siyasa da masu rajin kare haƙƙin bil'adama da mamaki saboda sun jima suna sukar gwamnatin kasar Angola saboda irin matakai da take dauka kan masu zanga-zanga da kyamar gwamnati cikin lumana da kuma yancin magana.
Yau Alhamis aka yi bikin rantsar da sabon shugaban kasar Philippines Rodrigo Duterte a zaman shugaban kasar Philippines na 16. An yi bikin ne a Manila babban birnin kasar ba tare da gungun jama'a da bukukuwa da ke tattare da fara aikin shugabannin kasar ba. Ba kamar sauran shugabannin kasar da suka wuce ba, shugaba Duterte bai yi rantsuwar kama aikin a bainar jama'a ba. Ya sha sukar irin rayuwar jin daɗi da annashuwa da masu riƙe da irin wannan mukami suke yi a baya. Yana mai cewa zai ci gaba da zirga-zirga cikin motarsa ta akori kura maimakon motocin alfarma da aka yi wa shirin hana albarusai ratsa su irin waɗannan motoci. Cikin alƙawura da ya yi shugaba Duterte ya yi alwashin zai kakkaɓe ƙasar daga dukkan miyagun mutane a cikin wata 6 da farko da kama aiki. Koda shi ke ƴan ƙasar da dama suna marhabin lale daga wannan ƙuduri da shugaban nasu ya yi, ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama faɗin duniya suna bayyana damuwa matakin da shugaba Duterte yake shirin ɗauka zai iya janyo kama mutane ba dalili da kisa da kuma keta ƴancin bil'adama.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sakamakon matsalar raguwar kuɗaɗen shiga ya sa wasu ƙasashen duniya ciki har da ƙasashe masu tasowa bullo da wasu dabarun samun ƙarin kuɗin shiga ciki ko har da jamhuriyar Nijar, abinda hakan ya jawo tada jijin wuya tsakanin 'yan kasuwan ƙasar da jami'an kwastam. Ga dai wakilin sashen Hausa Tamar Abari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan sabon tsari na binciken kayan 'yan kasuwa ya biyo bayan umarnin da ma'aikatan na Duan suka samu daga magabatansu, kamar yadda Kanal Abdullahi Bahari inspector na ma'aikatar Duan ta nan da magaran ya shaida.
Miyagun kwayoyi da wasu kaya na illa suna shigowa. Gwamnati jiha ya ce a sauke kaya. Bayan wannan rana an yi convocation mun ya mai. An ka ba mu uzuri guda. An ce kaya masu convoy, kaya dai duka na Duan in sun zo sai an sauke. Alissa ha shine muke ce ma Duan ekor. A ka'ide komi cikin mota wanga as guda-guda. To wannan abun su kuma shine tunda mun ka hito da wannan abun da mun ka dawo da reunion ne mai mun ka kira ƴan kasuwa mun ka gaya musu su kuma sun ka ce ba su iya sarki kenan. Yanzu mu duka muna kallon juna ne.
Shi kuwa a nashi waje Alhaji Zaki Dan Kwamba, shugaban ƴan kwamba masu kawo kayan ƴan kasuwa daga Najeriya, kirayeyi da a yi musu sassauci saboda abu ne da ba su saba da shi ba.
An ce Equal Integral komi a yi mishi falle-falle, wani ne zai iya a Niger tun da Allah ya taba an taba yi, a yanzu zo a ce za a yi. Duwan su tausaya mana, su tausaya kansu. Wannan ba mu ki ba reset ake nema, Allah la ta harka, a ƙara kuɗi, a taimaka mana wannan tsadar rayuwa azumi ne. Kayan yanzu aka ce a yi Equal Integral, kayan da ake sayar da shi jika 3 sai ya koma jika 6 aka ce awu za a yi normal. Wa zai ɗauka talaka yana da.
Kowane sulhu ne za su yi tsakaninsu da 'yan kasuwar?
Sulhu guda ne. Su. Lahanin su guda ne da ba su sarkiya. Yau in an ce mu ga abin da mun ka lissawa ko? Amma a sarki a ga abin da ke ciki. In mun lissawa mun ka gani, muna iya dibin abin da za mu rangumta musu, amma ba abin da ran suke so ba. Su wadda ran suke so suke son a musu, shi kuma bai yiwuwa zaman aiki. Mu ma ƙasa ta kawo, ƙasa ga in babu kuɗi, cikin tsanani muke yanzu. Kuɗi a babu, kowa ya san cikin ƙasa ga babu kuɗi. Shine har ya sa ministry ya kira mu ya tara mu ya ce gwamnatin mu tana son kuɗi ga ka'idodin da an ka aza mana.
Cewar Zaki Dan Kwamba, kayan nan dai ba nasu bane, ba kuma sun ki saukewa bane.
Mu bakin saukewa muka yi kuma ba da mun Allah muka ki saukewa ba. Wallahi saukewa yanzu ma a zo a sauke, amma da aka ce ne gaba daya sai an rubuta mana kaya ba ma iya ba dauka.
Al'amari irin wannan yana buƙatar waye kai, ko su ma'aikatan na gidan Duan suna yin irin wannan waye kai wa 'yan kasuwa?
Duk da an aiko abu sai mun kira 'yan kasuwa, mun fa'intar da su, mun kwatanta musu. Yau su riba suke dibi, yau duk wanda ke so, duk wanda ke sana'a da ya ci riba yake yinta.
Tamar Abari, sashen Hausa na muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar.
To madalla an gaishe ki Tamar, kafin mu ci gaba a jirje da wannan.
Madamar ya gina san, idan ma mani ga mello, baba. kai ba tuna
ba ke ya ka nai da ya ba ma ko da
ha le ko je ka e ba ka da tun da ba ka e ba ko ba tun da ba asara da na ko ina ka e de
na Allah na da are wa ba wani ba 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 ka e ba
ne na ka ki na ya ka ya do do ka ba ma e ba saman gida na na ba lo ma
to mun gode marigayi dan kwaro. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na Amurka Amurka kenan birnin Washington DC. Yanzu mu na agogo ya ce karfe 3 na tsakar dare da minti 10. Ga kuma shirin mu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba.
Mai sauraro barkanku da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon ina tare da wani bawan Allah daga jihar Katsina wanda za ku ji sunansa a bakin sa sai dai kafin ya kai ga fada muku daga inda ya fito zan jaddada muku domin ku rike suna. Sunan kungiyar su a jihar ta Katsina, Katsina Blind Intellectual Club, wanda a cikin hirar mu zai fada mana aikin da suke yi a wannan kungiya.
Sunana Ibrahim Sale daga nan Katsina, an haife na 1988 a garin Katsina a wata gwada ake cewa tsohuwar kasuwa. Na fara makaranta a 1995 a nan Men's School for the Blind. So sannan kuma nayi gama a 2001, da tun shekara ta 2001. Na proceeding government based secondary school, wanda ita ma close to ita government school for the blind. So nan ma dai na fara 2001 2007. So sai dan zannan dan samar liban tai karatu sai wajen 2012, sannan na ci gaba da FCE ta nan Federal College of Education. So na gama dai a karshen 2015, ta dan still now ma jira result nawa. Amma ina nan ina teaching a government school for the blind as a part-time teacher.
Ai wato kana dan koyar da su haka kafin sakamako ya fito. Wace irin larura kake da ita?
Ni ina da larura ta rashin gani.
Katsina Blind Intellectual Club nan. Menene yake kunshe da wannan club din?
Nan ce Katsina Blind Intellectual Club ana nufin kungiya ta masu larura ta rashin gani. Masu hazaka amma.
Menene dalilin kafata? Me kuke son ku cimma yanzu da nan gaba?
Ita wannan kungiya an yi forming din ta ne a 2008. So amma dai mata fara functioning ba sai 2010.
Ta fara aiki sosai da sosai.
An yi forming din ta a 2008 under the leadership of Malam Nasir Daura as a president.
Oh, shi ne jagoran farko kenan.
So sai kuma kaman General Secretary Mimi Magana Ibrahim Sale, kuma Financial Secretary akwai Khalid Ismail. So in nazar na dai zan yi intermission din mutane kila a that time. So abin da nake so yau mu cimmawa, already ma mun fara cimmai.
To me kuke son ku cimma?
Wanda dai mu muna son mu hana rage fitirar jirgin kaman masu gara a kan titi, kuma actually mun fara koda success
nasara. O kuna son ku hana barace-baracen ne?
Yanzu na san duk dan wurin sun kungiyar mu tana aiki hand in hand. Aikin da take yi
ka fada da ka fada
duk inda suke. Yawwa, ka fada ka fada da ka fada. Muna zako lura duk inda suke, insha Allah mu zo mu yi rolin din sa a makaranta domin su ma su samu ilimi. Kamar yadda mu muka samu ma ilimi. Yanzu idan da a ce kana Katsina, idan ka je makarantar mu zan kama yaro san karami wanda za ku zanna ku turanci minti 10. Kaga cikin yadda Allah mu muke insha Allah
akwai nasara.
Muna bi kororo kororo. Yawwa, muna ya kullu yaro mu zo mu saka makaranta domin wa'ansu in ba haka aka za ku yaro ba ana sa makaranta, to kawai iyayen za su yi amfani da su ne suna zuwa barace-barace suna samu su. Suna samu tsari da kuɗi suna amfani da su.
Amma kila yin iyayen ba su mara musu baya ba, sai kaga kuma duk abin ya zama bugun ganga da lauje.
Abin da ke faruwa, ka daga na farko muna sensitization na su iyayen kansu.
Oh, to wayar musu da kai?
Yawwa, muna wayar musu da kai. Cewa yanzu fa sai da ilimi kwata-kwata, idan za ka abin nan kuma ne za ka yanzu dole sai da ilimi. Idan ma mutum kamar misali ko iyayen ba za su da halin irin fansarin nashi makaranta ɗaukar nauyin shi, domin muna iya abin nan ɗin shi fansarin nashi ne rolin ɗin shi a makaranta.
Ya fara.
Ba.
To. To ku kuna da hanyar samun kudin shiga ne kungiyar?
Wallahi hanyar samun kudin shiga muke dan kare kudi duwata. Muna dan ana dan realize din wani abu.
A dan tara eh wato me zuciya ake ga biki.
Ya. Yawa.
To abin da nake so in tambaye ka naji me yasa faru da kungiyar da kuma irin abin da take yi wanda kuma ba karamin kokari bane sosai a kai a bangaren ka a matsayin ka na kai kanka Ibrahim. Menene abin da ya tsaya ma a wuya wanda kila da kana karami ko zuwa yanzu wanda ya ki fita a ranka wanda ya sa kai tunanin cewa duk wani mai larura irin taku sai ka tabbatar da cewa ya samu ya kai labari?
Ah, to ai yanzu fali. Kaga dai ni gaskiya dama can sanda ina karami ni gaskiya ina da zulna dangana da mun. Ba ku ko ba gaskiya ba.
Haka.
Yawa, so ina da wannan gudi gaskiya.
Eh.
Because gaskiya ni ina ga matan ina aji uku na primary a dan na harajin Turanci ake ido na gaban matan gwamnati muke magana da ita.
Eh.
Ah, to dai. Wannan ne yake karajin nawa. Ya sa ni muka yi wannan muka yi forming din wannan ma kungiye ta kasuna Blind Intellectual Club.
Saboda a samu irin da yawa.
Yawa. In zan dan mai roka bayar Allah ko da ke dai.
Eh mai doni. Eh.
Mun yi kamar muna son gama recording success din da muka yi da ɗan yawa.
Eh.
Yanzu muna organizing din kamar debate da kuma quiz.
Wato irin gasa.
Yawa. Yawa. To muna organizing din wa'annan abubuwan.
Da irin muƙabala din nan dan naji ka ce da debate kuma ko?
Yawa, debate da irin muƙabala. Da kuma tsakanin Allah yara suna performing better.
Eh, yanda ya kamata. Eh, to, yawa ina jin ka.
Eh, ba, shikenan.
To, na gane. To, yanzu misali na ji dalili. Yanzu a Najeriya, mu je mu kalli bangaren gwamnati. Yaya gwamnati take kallon mutanen da suke da bukata ta musamman saboda ka san sunan shirin mu kenan na kasa ba kasawa ba amma duk da sunan shi kenan saboda haka mutane suka fi sani amma kullum abin da nake cewa shine mutane ne masu bukata ta musamman kamar yadda kasashen tura suke fada ba wanda zai kalli makaho a titi kawai ya ce mashi makaho ne kai anan kasashen ba wanda zai kalli wani kuturu ya ce kai kuturu ne ko ya kalli gurgu ya ce kai gurgun nan ai ya zama babban laifi ai ya zama masa matashin hankali wanda yayi wannan sai dai ka san cewa yana da bukata ta musamman da yake bukata a taimake shi gwamnati tana taimakon masu bukata ta musamman a Najeriya koko akwai sauraron rina aka ba
to yanzu dai kwanan nan sai da Allah hawan mulkin Kullum Buhari ina ga yana da ya hayi shi yayi na da SK akan physically challenge
ya ba Dr. Ankali
yawa yawa Dr. Ankali baraka to kuma ni a jaha ta Katsina muna da SA na physically challenge to sai dai abin da zan kara jan gwamnati hankalin gwamnati da kuma wealthy individuals
masu kuɗi
yawa da Allah kaman yanzu wannan abin da muka kafa nan wannan kungiyoyin kanan wannan club
ne tema kungiyoyin
yawa so ya kamata su sako hannun su ke domin wannan ba karamar lada ba ce za su samu saboda sun taimaka ake duk yaro daga duhu an azumin ɗin shi an a erolin ɗin shi makaranta kuma ya sami ilimi bakin gwalgwado to kaga ba karamar taimako ba ne su ma kan suna da
lada
mai tsoka
eh to amma ma Ibrahim ka ce fa an ba ku kuma wanda yake wakilin ku kenan a bangaren jiha ma misali an ba da mataimaki ko kuma shawarci kun taba tattara kanku kun je kun same shi cewa kai wakilin mu ne fa kai zaka wakilce mu wurin wannan gwamnati kai ne idan mu kai ne bakin mu kai ne jin mu kai ne kunnan mu kai ne ido kai ne komai mu je gaban gwamnati ka fadi ga ku kanmu kun taba tunanin ku wannan yungurin ko kuma kun taba yi
mun taba yi mai courtesy call muka ga mai ems and of na wannan kungiya da kuma actually ya accepting
da shi wace irin na kasa yake da ita
shi ma blind ne
eh na gani yana da lura da shin gani
yes so gaskiya mun ga mai kuma ya tashire yake duk abin da muka rubuta muna bukata a ruwan gwamnati insha Allah zai fito din insha Allah dan gwamnati
an dade da yin haka ko kwanan nan
a kwanan nan aka yi wannan gaskiya
eh to wato kuna nan kuna baza ido ku ga me zai faru
yawa
to ka san an ce naka shike ba da kai wani lokaci idan ana samun matsala ko kuma ana samun irin wanda za su wakilce ku ya zama kuma ba su abin da kuke so ya za ku da su a rai
gaskiya mu muka samu irin wannan matsalar za mu rubuta me yake ce mashi ya za a ce
mashi takarda
yawa kamar petition kenan
eh kamar koki
za mu rubuta
koki
za mu rubuta petition za wajen gwamna na ce to gaskiya wannan SK da kan dawon sai aikin shi yadda ya kamata kawai yana samun kudi ne sa a jihu
a dada bako ya sha kwai
yawa
idan yanzu kai a matsayin ka na Ibrahim Sale da kake tare da wannan kungiya ko kuma kusan kake shugabanta ita wannan kungiya ta Katsina Blind Intellectual Club idan gwamnati ta tambaye ku to zo kai Mallam Ibrahimu me za mu yi muku ne wai duk kuka dame mu da wannan kungiya me zaka ce
me on my own ni ra'ayi na in zan nemi gwamnati ta taimaka mu da mota domin mu rika bi kwararo-kwararo lungu-lungu muna sakulo yaran nan ni attention na ya koma zan yaran nan saboda ina son kamar yadda na samu
ilimi kuma
yaran nan samu
Mallam Ibrahim Sale na gode kwarai da ka samu yin magana da mu kuma sai wani jikon Allah so in ta kama za mu saki wayoyo ka Ibrahim Sale kenan na Katsina Blind Intellectual Club a jihar Katsina Nigeria a madadin bakon namu da ya tattauna da mu sai kuma Julie Leather Scratcham da ta hada mana sauti Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa mu zama lafiya
to madalla Usman kenan ka saurara da mutanen sa yanzu mun zo ga labaran da suka dauke hankulan jaridun Ghana
dan fara shirin jaridun ne ga jaridar Daily Guide wacce ta rawaito kira da shugaban kasa John Dramani Mahama yayi wa mutanen jihar Ashantin Ghana da su saki zaben sa ya ci gaba da rike mulki a karo na biyu a zaben shekarar 2016 ganin irin ayyuka da yayi na kyautata rayuwar al'umman kasar jaridar Daily Guide ta ce shugaba Mahama ya ci gaba da bayani yana cewa ya riga ya kafa tubali da zai dora ci gaban jama'a da tattalin arziki cikin gaggawa don haka akwai buƙatar bashi daman ya ci gaba da ayyukan da ya fara su sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce ita kuma ta rawaito hulicin shugaban hukumar zaben kasa Mrs Charlotte Osei inda ta gargadi jam'iyyun siyasar kasar da su ja kunnin magoya bayan su biye wa ka'idojin zabe don gane ta fito wannan zaben da za a yi da kyakkyawar sunanta jaridar ta ce da take ci gaba da bayani a wurin taron koli na zaman lafiya da kungiyar Rotary Club ta shirya da hadin gwiwar kungiyar EIB shugaban hukumar zabe Mrs Osei ta ce idan zabe bai je daidai ba zai kawo tashin hankali da rigingimu a cikin kasar don haka wajibi ne mu hada hannu mu tabbatar da wannan zabe cikin zaman lafiya tace alhaki yara ta yi a wuyan mu mu hada kai mu tabbatar da zaman lafiya da ci gaba don kare Ghana da kananan yaran kasar ita kuwa jaridar The Chronicle ta bugo bayanin rashin kungiyar lauyoyin Ghana na jihar Borno a Afo cewa yawan kai karar hukumar zabe a koda yaushe a kotun koli ta kasa akan lamurin da suka shafi zabin kasar na tabbatar da akwai wasu kurakurai da ake tafkawa musamman ma akan rashin saurare da hukumar ba ta yi ga wasu jama'a jaridar The Chronicle ta ce shugaban kungiyar lauyoyin na jihar Borno a Afo Mr. Tuwa Yabuwa ya kira ga hukumar zaben da ta yi aikin ta yadda ya kamata don tabbatar da ganin an yi zaben gaskiya da adalci komai bude cikin mutunci yadda kowa zai amince da sakamakon zaben da zai kai demokradiyyar kasar a wani babban matsayi jaridar ta ce shugaban lauyoyin Borno a Afo ya yi wa'annan jawabai ne a wurin bukin zagayowar ranar shari'a a Ghana a birnin Sunyani idan muka leka jaridar Daily Graphic zamu ga ta dauko kira da hukumar wutar lantarki take yi wa ma'aikatar kasuwancin wutar lantarki ta ECG ta Ghana da ta saurara ma wasu muhimman ma'aikatu akan aikin ta na yanke wuta da take yi na gama gari jaridar ta ce wayannan ma'aikatun da sun hada ne da na kiwon lafiya da na tsaro da makarantu jaridar Daily Graphic ta ce a ranar litini ne ma'aikatan sayar da wutar lantarki ta fara wannan aiki na yanke wuta a fadin kasar baki daya don karbo kudaden ta da suka saura a hannun mutane a cikin manyan ma'aikatu da aka yanke wa wuta akwai kamfanin sarrafa staci da aka farfado da shi ba dadewa ba da kuma sabon filin wasa na Cape Coast da aka bude a kwana-kwanan nan jaridar Daily Graphic ta ce wata sanarwa da hukumar wutar lantarkin ta fitar ta yi ba wa ma'aikatar ECG akan wannan yunkuri da ta yi na karbo basussukanta daga masu amfani da wutar lantarki ba sani ba sabo da wannan muka kawo karshen shirin jaridunmu na Ghana
to madalla albarkacin watan Ramadan ga nasiha daga Qur'ani mai tsarki
mai magana da ku shine Muhammad Bashir na'ib ladanin masallacin Bega dake nan Abuja Ibn Taymiya ya faɗa a cikin mulakhas al-fiqhiyya ya nuna dalilan da suke sanya a hada sallah dalili ne guda uku zuwa hudu dalili na farko shine akan hada sallah saboda ruwan sama akan kuma hada sallah saboda ainihin wato duhu mai tsanani akan kuma hada sallah saboda tsananin zafin rana akan kuma hada sallah saboda sanyi ne tsanani sosai sosai saboda haka wa'annan sune kusan dalilan da suke sanya a hada sallah kamar yanda ya tabbata a shari'ance akan so a takaita ai karatu saboda dama ai an hada saboda ya zama an yi saving din ta mutane sun dan samu sauki sun maza sun koma gida idan ruwa ne kafin ruwan ya sauka kila ko kuma ruwan kafin ya karfi yawa gari ya tabo ya abun nan sai ai maza hada sallan saboda mutane su ainihin wato koma gidajen su idan kuma tsananin duhu ne sai ai maza ainihin wato dan gaggauta haka dai misali kamar musamman sallah na biyu din kafin gari ya karike kada rufewa din saboda dama an yi ne saboda a ainihin wato saukaka mutane daga ainihin matsanancin duhu da suke da yake a wannan ainihin wato lokaci akan hada sallan magriba da isha sannan kuma akan ainihin wato hada sallan la'asar da ainihin wato azhar idan akwai dalilin haka asuba ba za a hada da sallan azhar ba saboda kasancewa tana da ainihin wato lokaci mai yalwa wato shi hada sallan kamar inda muka faɗa a baya duk wanda yayi koyi ne da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama domin yana daga cikin sunnoni kuma shari'a ta ainihin wato yi mashi stamp ta ainihin wato yadda da shi wannan ibada kenan kaga ya nuna idan mutun yayi aiki da shi zai samu lada doriya akan wanda bai aiki da shi ba saboda haka idan ni na hada sallah kai baka hada ba yanzu ina da abu biyu ayyuka biyu nayi nayi aiki da sunnan Annabi sannan kuma nayi sallah a cikin jami'i
to Allah ya karba yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana
Assalamu alaikum sunana Baban Rabi daga jahar Yobe a wani local gamma a guru ina kai kuka na ga mai girma gwamnatin jahar Yobe mai adalci wannan kungila da aka fitar dan a taimaki jama'a to fa wannan mutane wanda suke jagoranta mu kansu suka rabawa matasa da yawun su nake magana na local gamman na guru ba su bamu ba mai girma gwamnatin jahar Yobe dan Allah dan Annabi in ka ji sako na kai rubutin ko kuma ka bi salsala kaga in dai matasa ake so a taimaka babu yaro dan shekara 30
assalamu alaikum sashen Hausa na muryar America mai magana Ismail Siraje Safana dake Katsinan Najeriya a gaskiya game da yaki da cin hanci da rashawa ana nuna bangaranci ɗayan bangaren saboda wasu ba su diba laifukan su sai dai wani bangaren guda suke ta mammatsa ma wa'ancan mutanen kamata inda an ce za a yaki da cin hanci da rashawa kowane bangare ne ake tunanin mutum ya ci hanci da rashawa ya kamata a gurbanar da shi a gaban kotu ba wai dole a ce dan adawa shi za a rika gurbanarwa a gaban kotu ba wannan hakan ba adalci ba ne ba muna fatan za a gyara
to ya madalla yanzu mun zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice
shugaban hukumar leƙin asiri na Amurka CIA John Brennan ya ce harin ƙonar bakin wake uku da aka kai a tashar jirgin sama na Istanbul a Turkiya akwai alamu tabbatattu cewa rashin imanin aikin ISIS ne daga nan ya gargadin cewa kungiyar ta ƴan ta'adda za ta yi kokarin kai irin wannan hari a nan Amurka Shugabannin Amurka da Canada da Mexico da kakkausar lafazi sun yi watsi da guguwar shinge kasuwanni da hana cuɗanya ta kasuwanci tsakanin ƙasashen duniya. Shugabannin sun bayyana haka ne jiya Laraba a wani taron koli da shugabannin ƙasashen da suke arewacin nahiyar Amurka suka yi a birnin Ottawa na Canada. Jiya Laraba ne aka tuhumi wani ɗan ƙasar Birtaniya kan zargin mallakar makami bayan da jami'an tsaro suka ce ya yi yunkurin kashe ɗan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump a farkon watan nan a wani gangami a birnin Las Vegas. Masu gabatar da ƙara a gaban kotu tabbatar da tuhuma da ake kira grand jury da turanci na Amurka sun tuhumi Michael Sanford ɗan shekaru 20 da haihuwa da zarge-zarge biyu na ɗaya cewa shi yana Amurka ba bisa ƙa'ida ba na biyu kuma ya mallaki makami da hana jami'ai harkar gwamnati tafiya.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Sabo Imam Aliyu da ya tana gabatarwa da Jubairu Jodone wanda ya bada umarni. Sai injiniyan mu Zubairu ni Ladan Ibrahim Auke cewa sai an jima a ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri a shirin mu na kare hudu sai an jima ku.